daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a saurare assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio. Sannan za a iya mutanen kiso a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau biyu ga watan Maris na shekarar 2022 zamu tattauna ne akan dalilin da yasa mata ke shiga cikin harkar gaukuwa da mutane da kuma irin tasirin sa ga al'umma.
Yake Zara Umar saurare muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki zauren tattaunawar mu. Sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, zamu fara shirin ne da lekawa birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdurra'uf ta gayyato mana masu ruwa da tsaki da zasu gabatar mana da kansu. To Halima, gare ku.
Suna na Hauwa Mustapha Babura daga Babura Jigawa State, mazauniya a nan Kansas City, Missouri a America.
Na'am. To
Dr. Maryam Nasir.
Na'am.
Ina aiki a Jami'ar Yusuf Mai Tamasila da ke nan Kano.
Masha Allah. Captain Saura kai.
Suna Captain Ibrahim Sharif, na zama a kasar Afirka ta Kudu, sannan masanin musamman jirgin sama.
Na'am. Masha Allah, barkamu da shigowa wannan zaure. Mun gode kwarai da amsa goron gayyata. Bari mu fara da Amir akan wannan maudu'i da muka dauko na yau, shine yadda ake ganin kaman mata zuciyoyinsu ya bushe sakamakon yadda ake neman kuɗi ido rufe, wasu kuma ko menene ke jawo waɗannan ɗabi'u marasa kyau da ake samun mata a ciki, musamman ma idan muka duba lamarin wannan yarinya ta Kano da aka kashi, kuma a yanzu an samu mutumin da shi da kanshi ya fito fili yace ya aikata wannan laifi, ya ce shi kuma bai aikata laifin ba a yanzu, kuma matar shi na cikin danyen aiki da aka yi dumu-dumu. Ko menene dai yasa mata ba za ta ce sai na bi diddigin yanayin da za a ce mijina ya kawo ya gida ban san ko ya sace ta bane ko menene, kuma ta zauna da yarinyar ya kai ga ma an kashe yarinya? Shin me ya kai mu ga wannan yanayi da muke ciki, da mata ke shigar da kansu cikin al'amuran bata gari, musamman yan bindiga da suka addabi yankin Arewa maso yamma a yanzu?
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ina ganin gaskiya abubuwan da suke fara kawo wa'annan matsaloli, da farko dai zan yi magana akan ilimin tauhid, ilimi na tauhidi. Idan ka san waye Allah, ka san hukuncen da ya hana ka ko kuma ya sa ka kai abu a matsayinka na musulmi, to ba yanda za a yi kuma ka zamanna kana daga cikin wa'anda za su aikata wannan. Sannan kuma a gani na abin da ya sa mata suke shiga banda matsala ta ilimi har da matsala ta tarbiyya, ba na so in yadda da zancen way frustration, halin da mazan suke sa su ne yake sawa su shiga irin wannan yanayi, ko kuma a'a yazo yayi threatening dinki ya ce sai kin in baki yi ba barazana, ko ya mata barazana akan wani abu. Gaskiya bana so in yadda da wannan, saboda a gani na ita mace kamata yi ta zama uwar kowa. Tunda na haihu na san cewa kowane da ya kamata a ce ya zama danki, saboda ita mace uwa ce, kuma ba sai ma mace ta haihu ba, kawai ita mace ko da wani matsala wurin ta ake zuwa. To idan bata zama wadda za ta tona mishi asiri ba, yayi abu ba daidai ba, ai bai kamata ta zama wadda za ta taimaka mai ba. Saboda haka gaskiya ina ganin gaskiya duk akan aka koma ilimi ne da ba mu da shi shi na tauhidi mu koma makaranta mu koyi ilimin addini zai taimaka sosai mu da muke taso da yara yanzu muna ganin ai wannan a presently wanda yake faruwa shine ya kamata ai maganin shi a'a mu da muke taso da yara yanzu mu ne ya kamata mu ba su tarbiyya mu nuna musu menene addini wane ne Allah ya kamata akwai wannan tarbiyya da ilimin addini ba wai ilimin boko kadai aka ce mutun ya nema ba ba ma ba wa ilimin addini muhimmanci shi yasa ake samun haka
mun gode kwarai da gaskiya Amir bari mu koma ga baba baba a ganinki me ya kai mu ga yanayin da muke ciki da mata ke tsinduma kansu cikin aikata muggan lifuffuka
to abinda nake gani tunda dai wannan ra'ayi ne muke fada ba lalle wai zurfin ilimi gare ka a cikin wannan abun ba amma shekaru yana iya ba mutum basira yana dan agaza maka da basira ka kalli yanayin da al'umma take ciki ka kuma kamanta kai yadda ka tashi da yadda yanzu ka tsinci rayuwa da irin masifin da ake ciki kai kokarin ka fahimtar da kanka kuma ka fahimtar da jama'a akan irin kalubalen da muke samun kanmu a zamanin nan to tunda yanzu magana ce wannan tambaya akan mata da kika ce me isa suke agazawa kamar ƴan ta'adda ko kuma muke samun kanmu a cikin matsayi wanda ake yin wato cutarwa ake cutar da mutane yadda ma wato kwakwalwa za ta iya dauka to na farko ni a gani na daga farko zan dauko amsa ta daga bangare na malamar makaranta to a makaranta dai kowane wato jijjige da ake koyarwa da mutum shine wato asali akasari ba wai kuma wai nace nayi research bane na gani ba akasari in aka bi diddigi aka kalli asalin tarbiyya ba ta gari da mutane da suke irin wannan tsananin crime a community to wallahi akwai magana a cikin yadda suka tashi a gidansu iyayensu suka musu tarbiyya a cikin yadda suka tashi a unguwarsu suka ga ake yi da waɗanda suke mu'amala a rayuwarsu tun kafin a zo kan ma wai wani lokaci a yanzu da suka samu kansu waza a ce mace mata aure ce ko an mata auren dole ko kuma bazawara ce ko ma dai wani matsayi take ciki sai mun koma diddigi mun kalli yanda rayuwarsu take wane ne ya tarbiyyar da su suna yara ne suka gani ai za ku ga ai misali kamar yanzu da serial killers da ake da su eh alhamdulillah akwai psychologists a cikin mu nan da kika ce ko to za ta iya kara mana haske akan wannan fanni za ku ga cewa tun suna yara sun fara nuna wata irin halayya da ya kamata a lura da ita to a society din mu muna da abubuwa wato a cikin al'adun mu na Hausa da al'umman mu ta Hausawa da musuluncin mu abubuwan mu na Hausa a cikin talauci da tsananin tashin hankali da ake tayar da yara ba a lura da su ba a kulawa da tarbiyyarsu mutum ma yana harkilanci da iyalinsa ga haihuwa da ake tayi ba a lura da yara wasu yaran nan kuma za ku gani ko a filin yaki aka haife su ko kuma a gurin isu kansu sun tashi sun ga an yi wa uwarsu fade wato suna da trauma akwai wani abu da yake wrong a kwakwalwarsu wanda yake tada fitina irin wannan da bamu san gabanta ba ba gabas ba arewa lalle ya kamata a bincika yadda tarbiyya take a wannan zamani to ni dai abu na farko kenan da zan iya cewa kafin su kuma sauran jama'a su yi magana
na'am mun gode kwarai da gaske baba bari mu koma ga psychologist kafin captain sharif ma dr maryam gaki kina da ilimin sanin halayyar dan adam ya kike ganin muka tsinci kuma cikin wannan yanayi musamman mata wanda aka sani da tausayi tun fil azari mayo an waye gari mata da kansu suke taimakon bata gari kai musu abinci kayayyakin masarufi da dai sauransu wasu ma su suke rike yaran da ake sacewa don karban kuɗin fansa kai kike ganin muka tsinci kanmu a wannan fanni musamman a fuskar ilimin da kike da shi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to gaskiya kamar yanda mutum ke bayani yanzu ta faɗa zan yi dan ƙarin bayani akan abin da ta faɗa din kamar ta bangaren tun daga yarinta gaskiya akwai abubuwan da suke faruwa ta yi bayanin kamar trauma irin wani tashin hankali da yake faruwa yawanci irin wayannan masu wannan ɗabi'un aka duba za a ga sun zo daga abin da ake kira broken homes gidansu ba su tashi cikin kwanciyar hankali ba yawanci za a ga ko babu uwa a gidan ko yara sun tashi a hannun matar uba tana ta azabtar
tabbatar da su ko uban ma bai sa ido a kai ba, to a samu matsala wurin karɓar tarbiyya da makamantansu. To wannan abin yana saka wasu abubuwa da suke gani ko suke tashi a cikin su, yana saka ba zuciyarsu ta dake kenan, babu tausayi. Yanzu misali kamar wanda a ce a wannan ɗan shekaru din yake buƙatar kulawar uwa, yazo bai samu ba, a tashi a cikin azabtar da shi ko ita, su tashi cikin azaba ko rashin tausayi da mito, su ma ba za su ji tausayin wani ba. To yawanci abin da yake faruwa kenan tun daga yarinta. Wasu kuma ma a haka suka tashi, sai daga baya ma abin yake faruwa. Kamar misalin aka shiga bangaren, wasu za su dauka ɗabi'un kamar shaye-shaye a haka, to shi ma wannan yana gutar da hankalinsu, ya kekashe zuciyarsu, ya zama na ba su wannan tausayin da ya kamata a ce mace tana da shi, ya zama ya kekashe din. To sannan kuma akan samu wasu a cikin kamar yanayin aure din, suna tare da mai gidansu, to shi kanshi mai gidan ya zama shi ne yake saka musu trauma din. Za su iya tashi da tarbiyyarsu, eh sun samu tarbiyya, sun samu ilimi, to amma wannan trauma din da suka samu ta wannan zamantakewar auren za ta iya kwance su, ya zama na su ma sun dake sun kekashe. Sannan kuma akwai abin da ake kira kamar hero wash, kamar wa'anda akai bayani kan cewa suna ana ma samu a cikin wa'annan bata samu wannan trauma din daga wannan bata gari din, kuma wani abu saboda tsananin zafin ciwon wannan trauma din, wani abu sai ya kwance a cikin kwakwalwarsu, sai ya zama na har sun fara maganin cewa wa'annan wa'anda suka saka su cikin wannan ugubar kamar su ne ma masu cutar. Ina bayani ne akan abin da ake kira hero worship,
na'am,
ko hero syndrome. So kamar wanda suka aikata wannan mummunan aiki akan mutum, ya ko mace ce ko namiji, ya za su iya samuwa da wannan larura. Wanda ya aikata wannan mummunan abin, me ya kwanya zama na kana kyamata shi ko kana tsoron shi ko wani abu haka, saboda tsabar tsananin ubar da mutum ya shiga, sai wani abu ya juya a cikin kwakwalwar, sai ya zama na cewa suna ma kallonsa kamar kan cewa ai wannan mutum ne da yake so na, ko ni ma ina son shi, ko kuma duk wani kwanciyar hankali da wani jin daɗi na yana tattare da wannan mutum din. To wa'annan su ne kamar takaitattun abubuwa dai da suka zo ta bangaren psychology. Akwai dai abubuwa da yawa, amma dai a takaice dai wa'annan su ne dai zan iya magana akan su yanzu.
Na'am, mun gode kwarai Dr. Maryam. Bari mu koma ga Captain Ibrahim Sharif. Captain, ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna akai? Mata na taimakawa bata gari, wasu da san ransu, wasu kuma ba san ransu bane, kawai dai an tillasta musu, an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu.
So Muhallima, na gode da wannan dama da kika bani, kuma ina yiwa ƴan uwana da abokan arziki wanda suka zo nan, barka da zuwa. Kamar da yanda muka sani dai, arewacin Najeriya wato ƙasa ce mai al'ada kuma mai addini kuma wacce aka sani mai kunya. So a halin da muka samu kanmu yanzu, ko kuma halin da mata suka samu kansu yanzu, shine akwai gabaɗaya tabarbarewar ilimi, sannan kuma akwai tabarbarewar tarbiyya, akwai al'adu da yawa da muka ɗauka da ba namu ba, muka riga muka sa suka zama namu. To wannan gabaki ɗaya ya kama na cikas, kuma ya kama na tabarbarewar tarbiyya gabaki ɗaya arewacin Najeriya, wala ga mata wala ga maza. Sannan haka zalika in bai shi anan koda na kula, wanda yanzu zaki ga iyaye ba sa sa ido akan ƴaƴansu, haka zalika ƴaƴa su kansu ba su tamu da iyayensu ba. Sannan kuma akwai matsaloli na aure, wanda zaki ga cewa abin yana fara ne tun daga ginshikin aure. Zaki ga mace an sa ta akan mata auren dole ta aru wanda ba ta so, ko kuma an nuna macen arewa cewa in ba ta aure ba akwai matsala. So haka zalika an yi wa kuma addinin musulunci mummunar fahimta, an juya shi a baibe. Kuma sannan kida yanzu a harkar da muke tafiya gabaki ɗaya, jahilci ta riga ta yi mana katutu, duk da muna da masu ilimi amma mun bari cewa masu jahilci su suke rudan mu. So saboda haka zaki ga dai mata akwai rashin aikin yi, akwai rashin abinci, akwai yunwa. Sannan ƙasar mu Najeriya da muke ciki, dole mu duba wace irin ƙasa ce, ya yanayin tattalin arzikin ƙasar yake, sannan yaya yanayin mutanen ƙasar yake. Sannan kuma da yawa mutane ba su lafiya, amma ban san ma ba su lafiya ba. Da yawa akwai masu fama da ciwuka kamar na kwakwalwa, kamar yadda psychologist sun mu ta faɗa. Sannan zaki ga yara ne ake haifansu gabaki ɗaya, ma ba a ma san wani irin yara ba ne, ba a san yaya suke ba, yaya yanayin lafiyar su yake, haka su ma kansu iyayen. Sannan banda haka, idan kika duba fannin aure, zaki ga cewa da yawa mazaje ba sa ɗaukan haƙƙin da Allah ya dora musu kan magana aure. Haka zalika yana sawa da yawa mata su shiga cikin wani irin hali, sannan kuma su shiga cikin irin ɓata gari. Saboda daga wanda ya zo ya gaya miki cewa za a samu 1000 a nan, kina ganin mijinki bai baki ba, to tafnaɗi in dai ba imani gare ki ba, kuma ba ƙuran Allah gare ki ba, saboda kina ganin cewa za ki wannan ɗin ciyar da ƴaƴanki, dole za ki shiga irin wannan harkar.
Kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata iyayen mun ne su, mata iyayen mun ne su, so sun ka taye mu mata, so sun ka koye mu mata, so sun ka taye mu mata,
mata.
Abinda muka samu daman kawo muku kenan domin mu ba ku isasshen lokacin daukar wayoyinku amma ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin ci gabar wannan tattaunawar
amma kafin mu kai ga daukar wayoyinku bari mu leka filin kwalmar mu wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana zauren namu a yau
wayo Allah tuwo
Musa na barkamu da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren yake girke a yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta gabatar mana da wani ta'aka lashe ko kuma makulashe irin na kasar Zuru malama Ummu barka da zuwa
barkamu dai Hajiya Binta
so malama Ummu na cikin ce za mu yi wani girki wai sauran shi cikaka
cikaka tabbas
Allah ɗaya ɗaya gari babban
Allah ɗaya gari babban Hajiya Binta
to shi wannan cikaka menene shi
shi wannan cikaka ana kiran shi lallaba zuru
to wato kaman kallaba ne
kaman kallaba
to
lallaba zuru
to idan ina bukatar in yi wannan kallaba a gidana
na'am
dan me me nake bukata
to abin da zaki fara tane da shine garin dawa ko a ce mu ce dawa da wake idan kika samu dawa da wake kika gyara dawon ki kika gyara waken ki sai ki hada sai ki kai su nika idan kika kai su nika aka nuko sai ki zo sai ki tankade su bayan kin tankade su sai ki samu kuma toka mai kyau toka da irin wanda ake girki irin ta murhu
to
eh to mai kyau zaki samu ita ma ki tankade ta ki ajiye ta a gefe sai ki samu to wannan kuma sabuwar tsintsiya tunda maybe yanzu ne zaki fara yin abun duk wanda zai yi cikaka din yana tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yadda ake tsintsiya ta kadamiya to su ma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a ajiye bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu dakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk abin da kike so a cikin yaji ki daka da yaji
wato yaji mai dandano
yawa yaji mai dandano sai ki samu akwai kuka sai kuma kanwa an kika tanaji wayannan abubuwa da farko zaki samu wannan shi garin dawa da kika tankade shi da wake wanda aka nuko miki idan kika samu wannan garin dawa yadda da kike da bukata zaki iba yadda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi idan kika kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jikata zaki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sil a ciki idan kika ambuli kin ga ai za a yi shi kaman je kwabin dan wake ne amma ko ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kaman yadda ake kallalaba a cikin
wato zai fina dan wake ruwa zai yi
ruwa ko kuma ki kara mishi armashi ma kin ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka
haka kayan yanka
ka zuba yanka ka zuba shi ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar kallalaba sai ki dauko kaskon suya kika dauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta idan kika sa shi a wuta sai san mun ce kallalaba zuwa to mu wannan kallalabar ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka mai kyau da muka ce ka da ki tanaje ka tun farko ita zaki dauko ni ka dauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyan ki ya dau zafi toka da kika sani Hajiya Binta in kika zuba wannan toka a ciki sai ki bar shi tokan ita ma ta dau zafi sai ki dauko wannan tsintsiya kika da kona tsiya sai ki barbasa dukan haka
da shi ki wasa da shi a
fale-falen suya sai ki dauko wannan kwadi naki sai ki zuba
wato to kanci a matsayin
mai kokanci a matsayin
to da yake sa ku kadan
a ba da yawa ake sa dai misali
kan barbadawa
yawa eh kika dauko wannan kwadi naki sai ki zuba in kika zuba zai ga su in ya ga su sai ki juya yana yake juya ka lallaba haka shi ma yake juya
wato in wannan gefen ya gasu zai daddako
wace daddako
sai kawai ka daga kuma
ka
kai mishi juyin waila
sai kai mishi juyin waila can ma in ya gasu sai ka kwashi haka haki tai harki
wato kenan ba zai kama kwanan ba
zai kama kwanan
albarkacin wannan tuka
albarkacin wannan tuka duk sibawa sai kin zuba wannan tuka
ka ji ba
eh duk sibawa sai kin zuba in kika kwashi na farko sai ki kara iban wannan tuka ki kara zubawa ki kara sa tsintsiya ki kara kaman je kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba kullun ki daga su juya bayan ma yaga su sai ki kwashe shi ga baki daya to shi wannan yaji da mai kadi da muka ce mutun ya tanaje shi yanda muka sarrafa shi man kadi idan ka soya shi da tarugu da albasa zaka jajjaga sai ka sa sai ka soya man kadan ba wai mai yawa ba kamar yanda ake soya mai sai ki sa mishi albasa to shi wannan sai ka haɗa da tarugu saboda ya kanshi idan kika gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yaryada yajin sai a yaryada mai sai a ci
wato kadai kan kwadai dan na jin yana
wani lafiya kan lafiya dai zaki ci hajiya
ne kin ga dawa
ga dawa
ga wake ga toka
ga toka
gaskiya ta kuma kayan sinadarin
nan kana yawa sinadarin nan da zaka saka a ciki
gaskiya amma mutane ba yanzu
a ba bar kawai ba kage yanda nika ba
gaskiya
to kin gani
ni ce sheda to malama ummu mun gode da wannan fatan mai sauraro zai gwada ya ga yaya shi wannan girki yake kuma da gaske ne zai iya fitowa ba tare da ya makale wai za a yi kallalla ba tare da mai
ba tare da mai ba kan
sai da ba mu alheri
amin ya Allah
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 26 55 amma kafin nan mu shakata da wannan wakar Madalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna
Ajia barka da aiki
barka da warhaka
to sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa dake a Kaduna tarayyar Najeriya
to barka malam Murtala muna jin ka
to madalla Ajia to Ajia kin ga a fahimtar mu mafi yawancin mazaje zaki ga su suke amfani da raunin mata sai su jefa su a cikin harka na ta'addanci ko kuma su shafa musu kashin kaji saboda matan wani lokaci suna da rauni ko kuma wani lokaci a ne musu barazana kuma haka ya samo asali ne saboda sanda kiliyaran suka taso mata da a ce iyaye da a makarantu ana nuna musu cewa duk mutumin da kuke alaka da shi ba miji bane ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka kuka ga yana wani zai yana aikata wani mummunan laifi to ya kamata a san mu hukuma ko a san namu masu anguwani da sauransu da santon ba mu taso da irin basta ba mu taso har ma maza ma ba mu taso da irin wayar da kan din ana yara ba ai dan kika duba gaban kasar da suka shiga su Amurka su Ingila su waye yaro dan karami dan shekara 5 ko 6 daga ya ga mutun na aika to wannan jira ga dan lamban jami'an tsaro ga ya musu ga wani na laifi ga an yi zo an kama mutun to amma ba a waya mana da kai ba da sauransu to muna kiran mata zama su ma su jajirce ko miji ne ko mahaifi ne zai amfani da su domin kar su ji tsoron kowa sai Allah sai zai amfani da su don ki aikata wannan laifi su zagaya a koye su gaya ma hukumomi ko masu angwani ko su mutane da suka san cewa ba za su iya cewa su suka gaya musu ba to haka za a rage
to malamin tula kana gani kaman tsoro ne yake sa mata suke shiga wannan harka
na farko dai akwai tsoro na biyu shine kuma rashin sanin ma mummunan laifin da za su aikata domin a ƙarshen an yi tura da matan kin gara su ci a'a su fa ba su sani bane ba san cewa laifi bane ko kuma an yaudare su ne to ni fiska a ƙarshe kuma sai su ga ga inda aka kai su don suna jajircewa cire tsoro kuma su yarda cewa za su ke sanar da hukumomi ko wanda za su yi a tsaye da wannan al'amari da za a kai su aikata to wasu suka cire tsoron nan insha Allah za su dinga ba da hukuma haɗin kai kuma za a daina amfani da su wajen aikata miyagun laifuka da zatan za ku tashi lafiya.
To malam Murtala mun gode.
Assalamu alaikum.
Barka da warhaka. Kira daga Kaduna ko?
Barka da yamma.
Barka da warhaka.
To kaman kullun da sunana Alhaji Musan Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma shugaban masu kiran waya a gidan rediyon BOA na Najeriya.
To Alhaji Musa barka da shigowa zauren mu.
To alhamdulillah a gaima da abokan ayyuka. To alhamdulillah idan muka dauki irin batutuwan da suke faruwa dangane da abin da yake kawo matsaloli tsakanin mata irin abubuwan da yake faruwa a Najeriya yanzu zaki ga yanzu ko dan siyasa ne misali ya dan dauki naira 10,000 ko 5,000 ya ba mata zaki ga suna kadanne saboda yanzu wata 5,000 ya ishe ta ga jarin da za ta taimaki kanta haka taimaki ayyanta to tun dai shine abin da yake kawo irin wayannan matsalolin dan haka da yawa zaki ga su kansu hatta irin wayannan mugayen mutanen su suke daukar wani dan kalilan din abu suna ba mata sai su sa a cikin wannan harka ta adanci kuma idan muka dauki irin wannan zaki ga yau misali idan aka ce an samu irin wannan aka ce sun je sun kada mata sun tafi su ko sun kama su ko kuma irin wani abu da ya faru haka abin da ya shafi irin mugunta da su suke wannan muga suke wa irin mata haka da jauransu suna zazzare musu ido suna nuna musu cewa ya kamata in ba su shiga wannan harka ta su ba to za su iya kashe su to kuma kin ga wata matar maimakon idan da ita ce yayi wata da rayuwarta ko ma menene wata saboda raunin da take da shi za ta iya yarda da wannan irin wayannan abubuwan ya kamata a ce da duk irin wayannan abubuwan ya kamata a ce mu rika jin tsoron Allah mu tabbatar da cewa fa wallahi za mu mutu za budda sai ka mutu ka bar duniyar nan kuma a yau idan ka assasa wani akan wata harka ta daban to tsakani da Allah kai ma fa kana da commission yau ai malamai ma suna gaya mana cewa idan ka aju ka ilmantar da mace bata guda ɗaya da ka ilmantar da ita ka ilmantar da akalla kusan mutum 100 saboda idan za ta taimaki yayanta kuma idan ta taimaki yayanta ka koya musu wasu abubuwan su ba za su je su abin nan to da haka ce da nan harka shiga an ce mace an kama ta gaji ta sai mai za ta kai musu ko ta sai wasu kayayyakin more rayuwa za ta kai musu wannan abin nan da haka irin wannan abubuwan da gaskiya wanda yake Allah zai iya mana iyawarsa amma gaskiya akwai matsaloli da yawa Allah ka kare mu Allah ka raba mu da shiga wannan halayya
amin
ra'ayin Alhaji Musa Garu ga tashi lafiya
to Alhaji Musa mun gode ga kira nan kuma daga jihar Niger to kaman dai kiran da ya shigo ya goce masu saurare lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655 saurare kuna iya ku kira mu mako mai zuwa domin ku bada gudunmuwanku, amma dai a yau dai da wayar malamin ta na muka kawo karshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da engineer mu na yau Mr. Chan da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.